Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 60 25 da kuma 16. A jamhuriyar Niger za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana kuma za ku iya kama mu ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a hanyar sadarwar internet wato voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yau Lahadi 28 ga watan Yuli shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai.
A yau Lahadi ne aka kaddamar da yakin neman zabe na shugaban kasar Afghanistan. Iran ta bayyana cewa ba ta bukatar taimakon wata kasa don kare nata dukiyoyi. Hukumomin Amurka da na Isra'ila sun bayyana da nasarar da suka samu a wani gwajin makaman nukiliya.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa mai magana da yawun fadar shugaba Muhammadu Buhari wato Malam Garba Shehu ya ce ba Shi'a aka haramta ba, a'a kungiyar IMN ta Sheikh Ibrahim Al-Zazzaki wanda yanzu yake tsare ita aka haramta. Sannan za ku ji cewa gwamnatin jihar Zamfara ta cimma wata yarjejeniya ta kuɗi dala Amurka biliyan 1 kimanin naira biliyan 360 kenan daga bankin raya kasashe na Afrika dake kasar Egypt. Bayan nan za ku ji cewa a yau Lahadi 28 ga watan Yuli ita ce ranar ciwon koda da ake kira hepatitis a Turanci da hukumar lafiya ta duniya ta ware. Daga bisani Muhammad Hafiz Baballe zai gabatar da shirin idan kwaya ta narke fa. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniya ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. A yau Lahadi aka fara gangamin yakin neman zaben shugaban kasar Afghanistan duk da cewar akwai matsalolin rashin tsaro da rashin tabbas ko zaben zai gudana kamar cikin inganci. Kana babu kwarin gwiwar cewar za a gudanar da zaben a ranar 28 ga watan Satumba. Yan takara 18 ne ke neman wannan kujerar da suka hada da shugaban kasar mai ci Ashraf Aghani da wani babban jami'in gwamnatin sa Abdullah Abdullah suka shiga wannan yakin neman zaben na watanni biyu. Jigo daga cikin yan adawan shine Abdullah wanda yake zargin gwamnatin da amfani da dukiyar kasa wajen yakin neman zabe. Wasu da dama kuma suna ganin cewar ba za a gudanar da zabe cikin mai sahihi ko kuma mai inganci ba. Jami'an zabe sun bayyana da cewar za a gudanar da zabe cikin gaskiya da rikon amana duk da cewar kusan rabin kasar ta Afghanistan na cikin yankin yan ta'adda na Taliban da suke rike da shi. Iran ta gani idan tana ganin cewar bukatar haɗin gwiwa da sojojin kasashen Turai don ba ta kariya ga tankunan manta da suke kai zuwa tekun Gulf wani abu ne na koma baya a gare ta. Mun samu labarin suna shirin tura sojojin kungiyar kasashen Turai a yankin tekun na Gulf wanda wannan sako ne mai cike da rudani kana da kaskanci wanda zai haifar da zaman doya da manja. A cewar mai magana da yawun gwamnatin Ali Rabel yau Lahadi ta kafar yada labaran gwamnati, akwai karin matsalan lamba tun bayan daukar wasu matakai da Iran ta yi akan gabar tekun Hamas, yanki mai matukar muhimmanci da jirage ke kai komo a birnin bakin gabar tekun Iran. A farkon wannan watan ne dai sojojin Iran suke ta sauka daga jirgin sama mai saukar angulu da wasu kananan jiragen ruwa inda suka kwace wani jirgin mai mai dauke da tutar Burtaniya mai suna Steno Impero. Hukumomin gwamnatin Amurka da ta Isra'ila sun tabbatar da cewar gwajin makaman kare dangi da suke yi a jihar Alaska yayi nasara. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya shaida hakan a yau Lahadi yana mai cewa matakin makamin kare dangi na Aro 3 zai ba kasar shi dama mai da martani ga Iran da kuma wasu kasashe a kowane bangare. Hukumar kere-keren makaman kare dangi ta Amurka ta kira wannan shirin na Aro 3 a matsayin ci gaba mai dorewa. Makamin kare dangin a shirye yake duk akan duk a lokacin da muka so mu harba shi ya kuma kai ga inda muke so, a cewar Netanyahu. Ya kuma kara da cewar duk makiyanmu su sani cewar mun fi karfin su, za kuma mu iya kai musu hari mu kuma iya kare kanmu a kowane lokaci. Wannan makamin na Aro 3 da Isra'ila ta kera shi ne mafi karfi da zai iya wargaza duk wani hari da aka kai mata daga nesa, wanda kamfanin kera jiragen sama na Amurka Boeing ya fara kera shi a shekarar 2017. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Sanda sun kama fiye da mutane 1,000 a jiya Asabar a birnin Moscow lokacin da suke gudanar da zanga-zangar rashin amincewa da cire sunan wani dan adawa a zaben cikin gida da za a gudanar a shekara mai zuwa, a cewar gidajen talabijin na Rasha. Cikin dukkan mutane 1,074 da aka kama da laifuffuka daban-daban a lokacin zanga-zangar da ba su izinin yin wannan zanga-zangar ba a babban birnin, an ruwaito cewar 'yan sanda na birnin Moscow sun furta waɗannan kalaman da suke nuna cewar su ne dalilansu. Shaidun gani da ido sun tabbatar da cewar an yi amfani da ƙarfi wajen kama waɗannan mutane, wasu ma daga cikinsu sai da aka kai ga kwantar da su aka samu su ankwa a hannu. A farkon satin ne dai da ya gabata aka kama ɗan adawa Alexei Navalny, hakan ya sa masu zanga-zanga fitowa don neman a sake shi kuma a hukumance a bashi damar shiga cikin masu takara a zaben da za a yi na birnin na ƙaramar hukumar Moscow a ranar 8 ga watan Satumba. Ana ci gaba da gudanar da zanga-zanga a birnin Yulong, birnin da ke da kusanci da kasar China. An kwashe yinin jiya ana zanga-zanga mai matukar muni tsakanin masu rajin kare, masu rajin ganin an tabbatar da demokaradiyya da kuma jami'an 'yan sanda.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu je ga rahotannin namu. Bayan wani hukunci da kotu ta dauka a ranar Juma'a da ta gabata a Najeriya, wanda ta ayyana kungiyar IMN a matsayin kungiyar 'yan ta'adda, mai magana da yawun shugaba Muhammadu Buhari, Malam Garba Shehu ya ce ba shi'a ne aka haramta ba, a kungiyar ce aka haramta. Wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da ƙarin bayani.
Tun farko ba kamar yadda ma wasu kafofin yaɗa labarai suka ruwaito ba, shugaba Muhammadu Buhari ta bakin kakakinsa Malam Garba Shehu ya ce ba shi'a ne fa aka haramta ba, a kungiyar nan ta IMN ta Sheikh Ibrahim Yakubu Izazzaki ita ce ko aka haramta.
IMN ne shi'a na ruwan su, shi'a wanda yake shi'a ai ba abin da shi ke shi dai ba ya shige cikin wannan kungiya ba, amma akwai musulmi da yawa waɗanda suke shi'a ne kuma suna gudanar da harkokin su a ƙasar mu ba tare da tsangwama ko wani matsala ba.
Kaman me dokar ke nufi yanzu?
Dokar ce ta haramta wannan kungiya ta IMN wadda take ƙarƙashin shekarun da suke. Domin gwamnati tana ganin wannan kungiya ta zama barazana ga zaman lafiya da tsaro na ƙasa. A ƙarƙashin doka gwamnati tana da iko ta haramta duk wani kungiya idan ta zama tana da wannan barazana ga ƙasa. Al'umma kamar yadda aka gani wani fitacce ta ba da shi ga rashin rayuka, rashin dukiya, rayuwa ayyuka na farko da na soja na 'yan sanda da suka tura kungiyar, saboda haka a fara ake yi wadda gwamnati ke ganin ta hanyar da za a yi maganin wannan rashin rashin da ake yi.
Game da batun sulhu kuwa, kakakin ne shugaban kasa ya ce tunima gwamnati ta bude kofar sulhu.
Gwamnati da haɗu ta ce ta rufe kofa akan tattauna da matan wata lahaba, ai ko sabon da ya wuce akwai talawa da muka bari da aka nuna cewa wannan zanga-zanga da ake da fashe-fashe da barna ta yi saka wannan ba ita ce maganin wannan matsala da suke da ita ba su zo a tattauna wannan lokaci take da shi da abu batun mushi mu ta kina hankali shawara sun ga akwai nasara ko riba
to sai dai ku a martanin ta maida kungiyar ta IMN ta bakin kakakinta Malam Ibrahim Musa ta ce fallabu da za ta dau mataki kan wannan umarni da kotu ta bayar gwamnatin Najeriya kan kungiyar ta su
malamai da lauyoyi na harkar musulunci suna nazarin martanin da ya kamata su mayar illa dai abinda muka fahimta kawai shine wato ita gwamnatin tarayya ba da gaske take yi ba na neman ganin cewa an sulhunta wannan al'amari ba tare da an ci gaba da zubar da rayukan jama'a ba babu gaira babu dalili mu haƙƙinmu muke nema da aka danne mana kotu ta sallami jagoran mu Sheikh Ibrahim Al-Zazzaki gwamnati ta ki ta bi wannan umarni din ta shigo da wani shari'a na bogi domin ta ci gaba da tsare shi to shine muke nuna wa jama'a cewa an zalunce mu kuma ya kamata a daina zaluntar mu haka nan kuma wannan akan shi muke za mu ci gaba da yin shi in Allah ya yarda
masana haka shari'a tuni masu ka son fashin bage kan wannan dambarwa da ke tsakanin bangarorin biyu barista Bello Ibrahim Jahun malami ne a tsangar koyon aikin shari'a a jami'ar Ahmad Bello da ke Zaria ya ko bayyana makomar wannan umarni a bagen shari'a
idan kai la'akari da sunan ita IMN za ga cewa suna ce nata na kanta a matsayin kungiyar musulunci a Najeriya shi kuma maganan addinin Islam magana ne wanda yafi karfin a ce kungiya ce ke da shi abinda nake nufi imani da kasantuwan yan shi'a a matsayin su na musulmi wannan oda bata ma ambace shi a matsayin cewa su ta haramta ba sai in ka kalli odan zaka gani cewa ita wannan kotu na Federal High Court da kuma irin hukuncin da ta bayar na oda cewa ta haramta IMN baya daga cikin huruminta ba abu ne wanda kotu ne ya kamata ta yi ba ai akwai doka da ta haramta Boko Haram da wasu ungiyoyi na duniya wanda ake tsammanin cewa sun shafi Najeriya in kaga dokar zaka gane cewa majalisar dokoki ta kasa baki ɗaya ita ke da ikon yin doka don haramta wani kungiya ko wani aiki ko wani ɗabi'a a cikin ƙasar Najeriya
kungiyar kare haƙƙin bani adama irin su Amnesty Safar Group na ganin ma hawa teburin solo a matsayin mafita ga wannan dambarwa da ke tsakanin bangarorin biyu Malam Musa Jeka na kwacin shugabannin kungiyar
to mu yanda muke gani game da wannan doka na ita kotun Najeriya wanda ta bada akan maganan kungiyar yan shi'a cewa ba haramtacciyar kungiya ne mun muna kallon ya kamata ne a samu kujerar sulhu a zauna saboda muna gudun abin da ya faru a Maiduguri yanzu kuma ya faru kuma a ƙasar gabaki ɗaya to amma duk abin da zai zamanto kuma akwai kashe al'umma ko kuma akwai kashe su jami'an tsaro ko akwai kashe su yan shi'a din mu muna gani ya kamata gwamnati ta zauna tare da su a yi sulhu kowanne ya faɗa abin da yake ganin inda aka yi mashi ba daidai ba domin a zauna lafiya su mu muna gani idan aka yi haka za a samu zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali.
Malam Musa Jika kenan na kungiyar Amnesty Safari Group a Najeriya. Ibrahim Abdul Aziz, Sashin Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Tunanin mutum kamannin sa. Ribar rayuwar zaman duniya, zama lafiya. Karewa lafiya tare da koshin lafiya.
A gaida Ibrahim Abdul Aziz. Gwamnatin jihar Zamfara ta cimma wata yarjejeniya ta kuɗi dala Amurka biliyan 1 wato kimanin biliyan 360 kenan ta wanda bankin raya kasashen Afrika da ke kasar Masar. Gwamnan jihar Alhaji Bello Matawalle shine ya sa hannu a wannan yarjejeniyar a babban birnin tarayya Abuja. Ga yadda hira ta musamman da ya yi da wakiliyar murya Amurka Madina Dauda ta kasance.
Da kuma kasuwanci wanda mun yarda tsakaninmu da shi tsakanin jihar Zamfara cewa za su kawo muna dauki da kuma kasuwanci wanda bai kasa dala biliyan 1 ba wannan kasuwanci akwai Gina Airport wanda za su shigo su yi akwai kuma hadda gyaran kwangirin jirgin kasa da kuma harkar noma auduga da kuma tada masakayen da ke Zamfara da kuma yin kiyo da kuma yin mayanka ta zamani wanda ba ya ayanka shanu ana fitar da nama daga Zamfara zuwa kasashen waje wannan duk mun kai karshe za su zo kuma za su fara wannan ba da dadewa ba banki zai ba su kuɗi domin su tosu wannan masana'antu ne a cikin jihar ta Zamfara saboda kuma sun ce hurumin su ne za su kawo mu ƙararru wanda za su zo su wannan ayyuka ba da dadewa ba
ba kuma bashi ne kuka ci ba kenan ko
eh ba bashi bane su za su zo da ƙararru da za su wannan ayyuka ba bashi bane bashi ai sai an je an nema na cin assembly su sun amma wannan ƙararru ne waɗanda su dama suna son shigo Afirka su shigo su kawo kasuwanci su zuba hannun jari wannan su ne amma bankin shi zai ba su waɗannan kuɗin su yi saboda in su yi cikin kuɗin da ake samu na shiga to nan ne su kuma za su rinka biyan su
sa hannu a wannan yarjejeniya na nufin an samu kwanciyar hankali a game da harkar tsaro kenan a jihar Zamfara ko
eh to duk wanda a Najeriya yanzu ya san an samu tsaro a Zamfara da kasuwannin mu shekara hudu ba sa aiki ba a amfani da su a ranar Alhamis babbar kasuwar shinkafa wadda kusan duk kasashe na Afirka suna zuwa suna cinta an je an ci kasuwa lafiya lau ba Fulatanin da suka je Allah ɗaya sai iyakar su daga ƙarshe ma Fulani suna ba mutane nono kyauta domin tabbatar da zaman lafiya a wannan jaha wanda ba a taba ganin haka nan ba da idan zaka sai hura nono sai ka so shi daga Huntuwa ko Kaduna ka shigo da shi Zamfara amma duk inda ka tafi cikin jihar Zamfara zaka samu nono Fulani suna shigowa gari suna mu'amalar su da al'umma
wani tanaji kai ma waɗanda yanzu ya kamata a tsugunar da su waɗanda ƴan ta'addan nan suka tayar da garuruwa da kuma suke neman taimako daga wurin gwamnati
to wannan ma mun magana da mai jama'a shugaban kasa wanda yanzu haka magana da kai muku ya bada taki trailer 50 wanda za a taimaka ma waɗannan al'umma sannan kuma ya tura team wanda za a je a diba bannan yawan bandar da aka yi wasu za a dai musu gidajen da za su samu su samu matsugunni shugaban kasa ya riga wannan shi a zaman da ne na kusan kwana 10 muna wannan tsare-tsare wanda Allah da ranar talata team din da shugaban kasa ya hada da ni za su tafi su wannan aiki sannan kuma ya bada iri na masara da gero da sauransu domin a ba waɗannan mutane haƙƙin gwamnatin jiha ne ita kuma za ta bada gonaki da za su yi noma domin dole sai mu wannan sai mu zannar da su kuma mu yi musu abubuwa na jin daɗi kamar makaranta kamar asibitin dabbobin su da asibitotan su da kuma wurin da za su yi noma wannan gwamnati na ta ɗauki nauyin wannan za ta yi musu domin su ma su yi kokari da suka jaye wannan wutar da suke kashe mutane da kuma ɗaukar mutane
a gaida Madina Dauda a yau Laraba 28 ga watan Yuli ita ce ranar ciwon koda da ake kira hepatitis a turanci da hukumar lafiya ta duniya ta ware hukumar ta ce tana kira ga kasashe da su saka hannun jari a cikin wadatattun hanyoyin jinya waɗanda za su iya rage yawan kamuwa da cutar domin kubutar da miliyoyin mutane Ga fassarar rahoton wakiliyar murya Amurka Lisa Schlein daga Geneva akan sabon binciken da hukumar ta yi. Cutar koda wato hepatitis rukunin B da C kwayoyin cututtuka ne da ake yada su ta hanyar jini. Waɗannan kwayoyin cuta guda biyu suna haifar da kansar koda. Sannan kuma wannan cuta ta kunshi kusan kashi 96 da ka iya kawo mutuwa. Hukumar lafiya ta duniya ta ce cutar koda wato hepatitis rukunin B da C na shafar kimanin mutane miliyan 325 a duniya kuma tana kashe kusan mutane miliyan 1.4 a kowace shekara shugaban hukumar bangaren hepatitis Mark Baltres yace cutar hepatitis ta zama cuta ta biyu a duniya da tafi yawan kashe mutane bayan cutar tarin fuka
The number of deaths from hepatitis has been increasing over the past two decades.
Yau masu mutuwa a sanadiyar cutar hepatitis na karuwa ne a cikin shekaru 20 da suka gabata. Abu da yafi muni shine cutar hepatitis tana kashe mutane a cikin sauki. Daga cikin mutane miliyan 257 da muka kiyasta suna rayuwa ne da kamuwa da cutar hepatitis rukunin B. Kusan kashi 1 cikin 10 ne aka gano. Kuma kusan mutane miliyan 4.5 ne ke jinya.
Baltres ya ce daga cikin mutane miliyan 71 da ke rayuwa suna ɗauke da cutar hepatitis rukunin C. Mutum ɗaya cikin 5 ne kawai suke kamuwa da cutar kuma miliyan 5 ke jinya. Binciken na hukumar lafiya ta duniya ya gano cewa za a iya kawar da cutar hepatitis da ke barazana ga lafiyar jama'a cikin kasashe 67 masu karamin karfi da kuma matsakaicin karfi zuwa shekarar 2030 kan farashin dala biliyan 6 a duk shekara ko kuma kusan dala biliyan 60 waɗannan kasashe suna da kashi 75 na yawan mutanen duniya Hukumar ta ce za a iya rage sabbin kamuwar cututtukan hepatitis da kashi 90 cikin 100 kuma za a iya rage yawan mutuwar da kashi 65 lokacin da aka yi lissafi akan kowane mutum Baltris ya ce farashin magani yana da araha ya ce samar da magunguna na kwarai ne zai iya sa hakan ya yiwu sai ya karda cewa an dauki tsawon watanni 3 ana yin maganin cutar hepatitis rukunin C a farashin dala 40 a India, Pakistan da Egypt waɗanda suka samar da nasu kwayoyin ya gaya wa muryar Amurka cewa sauran kasashen duniya masu talauci na iya sayan magungunan akan farashi dala 89 na shirin Majalisar Dinkin Duniya da Gavi da kungiyar allurar rigakafi ta duniya amma ya ƙara da cewa farashin ya kasance mai girma a kasashe masu arziki Fassarar rahoton wakiliyar muryar Amurka kenan Lisa Schlein. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon ya ce karfe 11:21 na safe ga shirin mu na gaba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin shirin Idan kwaya ta narke fa. Wanda ni Muhammad Hafiz baban lake jagoranta Idan masu sauraro basu manta ba a makon da ya gabata mun fara kawo muku rahoton da wakilin mu Sulam Mumin Barma dake jamhuriyar Niger ya hada mana kan yadda matasa suke amfani da muggan kwayoyi a kasar a cikin shirin namu na wannan makon mazauna garin Agadas Sun buƙaci gwamnati da ta dauki matakin ba sani ba sabo akan masu sha da kuma sayar da muggan kwayoyi a yankin nasu ga dai sule da ci gaban rahoton nasa
miyagun kwayoyi wata haja ce da tanfil azal ke shigo kasashen Afirka ta yamma daga wasu nafiyoyi na daban abin da yasa wasu ke ganin buƙatar karfafa matakan tsaro akan iyakokin kasashe a maimakon karkatar da wannan yaki a cikin gida kawai
in dai taba kwaya ce abu ɗaya ne kamata a yi a samu tsanwancan manya makasan duk abin da za a ce in kaga karami yana yi to babba yake yi a wajen babba ya gani in ya so karami yake dauka kuma ya kamata a ce in wannan abin duk masu shan kwaya da yawa mafi akasarinsu so suke su ga sun daina ta in babu ita a ƙasa to ba yanda ina za ka ganta kasiya kenan ya kamata a ce in za a hana wannan shan abu ka gane to ya kamata a ce a je can inda ake kawo ta ta inda ake biyowa an san hanyar da take fita kenan in yaso ana a tattare kuma sai an kama manyan diloli in yaso yake kawowa ake cewa a rasa amma sai ka gani wai mutum ga inda aka san inda take a tare jingib amma sai a zo a dinga kama ɗan ƙanana wanda zai je sai ta dala 40 ya zo ya sha dan ya dan samu kwanciyar hankali wani kawai sai a zo a kama shi ai haka da yi ba a kama sama in ya so a zo kan ƙasa
yankin Agadez na daga cikin yankunan da suka fi fama da matsalar miyagun kwayoyi a nan Niger kasancewarsa yankin da bakin haure yake yada zango akan hanyar su ta zuwa Libya Algeria da nasiyar Turai lamarin da a halin yanzu ke tsayawa al'umma a rai
sai a ra'ayin Abu Sani san na shaye-shaye na fanci bus halin da muke cikin mun samu kan cikin mugu abu saboda gaskiya kaga kannan mu ne wasu kan mata kan maza sun lalace sun saka cikin mugu rayuwa wanga amma ni gani na gaskiya gwamnati shi ke da laifi cikin wanga fasi gwamnati shi ke da doka shi ya kamata dauki doka bus wanga abu gwamnati yana ganin mutanen ga san halaka yara yana ganin masu da abin ga yaki musu magana ba a kama su kenan ya kamata dauki mataki don da aka kama kan bus wanga abu da sauran mataki wanda ke gobe ba yan rayi ba yanzu gaskiya yara sun lalace kan mata kan maza sun shiga shaye dai kuma sai shiga status in kaga mutum ya fada kamannin shi kamar sai baka tausi kamar sun mai da kansu kamar masu borin shakkai mutum ya fadi nan ya fadi nan in kaga mutum nan da ka sani a baya lafiyar shi lau nan da shekara guda in ka gan shi na shan bai sai ka tausa ne kaga wannan ba gaskiya bane iyaye ba su yarda yau thank you gwamnati ba ta dauki doka ba paske dama yaran ba su jin magana uwansu balle kama su musu magana dokar ta gaskiya mai tsanani wanda ya kamata an kama da wangar alaifin da mai sha da mai sirar da hukunta su kan wanda ya kamata shi ga gobe za a samu dama cikin lamarin wannan amma
wannan abu kamar ya dade yana ci mana ciwa kwarya domin idan an yi magana akan yara wanda suka lalace shi da na kowa ne idan wani abun akwai laifin iyaye to akwai laifin gwamnati wasu laifin na iyaye ne sun gaza kula da ƴaƴansu ko ba su tarbiyyar da ya dace wani zubin kuma akwai yaran da suka samu shaye-shaye sakamakon cewar gwamnati ta saka kuɗin makaranta yi tsada ko koren su da aka yi wani yaran in ya rasa inda zai je saka kansa a cikin wannan saboda kamar yanzu abin da ake kuka da shi kamar zafcen waya kwatan mashin ko kuma satan mashin duk yana ɗaya daga cikin waɗannan abin na shashe domin idan mutum bai samu kuɗin da zai shashe ba zai iya dauka kome ko kuma ya kokarin laifin da duk ya ga yayi domin samun kuɗin da zai je ya shashe wannan yana ɗaya daga cikin matsalolin da suke yi kuma da dama za a samu cewar yau mutum yana shaye-shaye zai iya dauka wuka ya sokawa abin sa tunda tunanin mutum gushewa yake ko hankalin shi wani ma yayi bai san yayi bane dole sai an zaunar da shi wani aka ce yayi bayan ya sauka zai ce ma bai san ma yayi ba lokacin da yana cikin su to gaskiya duka sai an zauna da gwamnati da manyan gari da iyayen yara an zauna an magance wannan sannan kuma su kansu a fito da shi cewar duk wanda ya ga cewar yau ga inda ake shaye-shayen kowa ya su raba lambobi yadda za a yi gaggawa daukar mataki
gushewar hankali a wajen waɗanda suka rungumi wannan haramtacciyar ɗabi'a na kaɗan daga cikin illolin da ke da nasaba da shan miyagun ƙwayoyi kamar yadda a halin yanzu asibitocin kula da masu taɓuwar hankali suka fara cika da waɗanda suka ci karo da irin waɗannan illoli galibinsu matasa maza da mata inji Malam Ismail wani likitan kula da masu taɓuwar hankali a birnin Agadez
lalle wannan al'amari na shaye-shaye yana zo mu sosai ana kawo mutane kwarai wanda suke wahala da wannan ciwo akwai wani komiti wanda yake kula da kididdiga na wannan harka ta shaye-shaye a wannan Afirka ta wajenmu don ku ya nuna na Agadez ita ce gari na biyu wanda ake wannan shaye-shaye kamar a nan Nijar ne aka doka ita ce gari na biyu wanda yake wannan al'amari na shaye-shaye kenan gaskiya ya doki kamari kwarai wannan al'amari so sai suke zo mu kuma cikin halaye wanda gaskiya sai a hankali to wajen maza suna shan kamar suwani tramadol suwani abin da ake ce ma cannabis wiwi to amma abin da yake bamu mamaki dukkan mata da muka samu wanda suka so mu cikin wannan halin na shaye-shaye kwaye wadda ake ce ma babba kamar wata cocaine irin su ne dukansu ba wadda za a samu tana shan cikin mata wanda suka zo ba ya karama kenan mafi yawan su babba kwaye suke sha ta kawo musu wannan lahani na wajen rishin lahiyar kai to yanzu abin da muke so mu gane nan wurin kamar su annan mata da bisa sai wannan kanaran kwayoyi suna tare da wa'ansu ne wa'ansu manya masu sai da wannan babba kwaya ko kuma yane ne aka yi suke tsallace duka wannan kananan kwaya da su je ga babba mafi yawan su wanda suka zo mun mata babba wannan kwaya ita ce ta haddasa wannan rishin lahiya a wajen su
masu sauraro a nan za mu dasa aya a wannan shirin sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban rahoton yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilin Musulun Muminu Barma da ya hada mana rahoton sai kuma Julie Gresham da ta hada mana sauti kuma ta bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballa nake cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
to madalla masu sauraro kafin mu karkare shirin namu ga labarai amma a takaici
a yau Lahadi aka fara gangamin yakin neman zaben shugaban kasar Afghanistan duk da cewar akwai matsalolin rashin tsaro da rashin tabbas ko zaben zai gudana a yanda aka shirya Iran na ganin cewar bukatar haɗin gwiwa da sojojin kasashen Turai don ba ta kariya ga tankunan manta da ke kai zuwa tekun Gulf wani koma baya ne a gare ta mun samu labarin suna shirin kai sojojin kasashen Turai a yankin tekun Gulf wanda sako ne mai cike da rukani
To da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma wani jikon za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Yusuf Aliyu Harande da ya tsaya ni gabatar da shirin, sai Daniel Brown da ya hada shirin ya bada umarni, da injiniyan mu na yau Jonah Cummins, ni Zahra Aminu fa yake cewa ku huta lafiya.
VOA Afrique avec la